excellente journée. À bientôt.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a safiyar yau Litinin 21 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanun labaran duniya.
Kafofin yaɗa labaran ƙasar Lebanon sun rawaito cewa Isra'ila ta kai wani hari ranar Lahadi kan rassan wani banki mai alaka da kungiyar Hezbollah. Wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka da Canada sun bata mashigin Taiwan mai matukar muhimmanci a jiya Lahadi. Haka kuma da aljiya hambararren mataimakin shugaban ƙasar Kenya ya ciki ubangidansa William Ruto a matsayin mugu mara tausayi. Yana mai gargaɗin cewa rayuwarsa na iya shiga cikin haɗari.
Kanan labaran kenan a bangaren rahotannin za su ji cewa gwamnatin Najeriya ta saki daddada shan alwashin shawo kan matsalar tsaro da ta yi wa kasar daurin minti.
To duk da sauki ya samu muna so saukin ya ci gaba da samuwa yanda za a ce kwata-kwata babu matsala ko kankane a plato.
Haka zalika muna tafi da rahoto kan yadda al'umman Niger ke ganin har yau fa ba su rabu da bukar ba dangane da yadda ake yawan fuskantar dauke wutar lantarki baya-bayan na jihohin kasar sanadiyar lalacewar waɗansu na'urori a Najeriya da ke baiwa kasar ta Niger wutar lantarki.
Wannan sujana masu albarka Allah ya ba su ikon kulle yarjejeniya na mu samu data mu takammu.
Sai a biya mu domin jin waɗannan da masu rahotanni da ke tafi a cikin shimur kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da masu magana suka ce uka ba ta huda shi to amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Kuma assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya da labaran duniya. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Lebanon sun rawaito cewa Isra'ila ta kai wani hari ranar Lahadi kan rassan wani banki mai alaka da kungiyar Hezbollah ciki har da kusa da tashar jirgin sama ɗaya cilo a ƙasar bayan da sojojin Isra'ila suka gargaɗin cewa za su kai hari kan rassan bankin Al-Qad Al-Hassan. Hare-haren da yana nuni da faɗaɗa yaƙin da Isra'ila ke yi akan kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran bayan shafe shekara guda ana musayar kan iyakokin da ya ɓarke a ƙarshen watan Satumba zuwa wani ƙazamin yaƙi. Kamfanin dillancin labaran IGNA na Lebanon ya ba da rahoton cewa an kai hare-hare sau 11 a yankunan kudancin birnin Beirut. Da dama daga cikin sun kai hari kan Al-Aqad Al-Hassan wanda Isra'ila ta ce yana bada tallafin kuɗi ga ayyukan da kungiyar Hezbollah ke yi kan Isra'ila. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya shaida sojojin jiya Lahadi cewa suna ƙara kai hare-hare kan kungiyar Hezbollah a ƙasar Lebanon tare da lalata wuraren da kungiyar Hezbollah ta shirya amfani da su a matsayin wajen kai hare-hare kan Isra'ila. Wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka da Canada sun bata mashigin Taiwan mai matukar muhimmanci tare a jiya Lahadi. Ƙasa da mako guda bayan da ƙasar China ta gudanar da wani atisaye na yaƙi a tsibirin inda Beijing ta yi Allah wadai da shirin a matsayin haifar da rudani. Sojojin ruwa na Amurka wani lokaci tare da jiragen ruwa daga ƙasashen ƙawance suna wucewa ta mashigin sau ɗaya a wata. Ita ma ƙasar China da ke ikirarin yankin Taiwan a matsayin ƙasarta ta kuma ce babban hanyar ruwan nata ne. Rundunar sojin ruwa ta Amurka ta bakwai ta faɗi yau Litinin cewa jirgin ruwan Amurka USS Higgins da jirgin ruwan Canada HMCS Vancouver sun yi ta zirga-zirga da suka saba yi a jiya Lahadi ta cikin ruwan inda ake amfani da yancin zirga-zirgar teku kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta tanada. Tafiyar ta nuna aniyar Amurka da Canada na tabbatar da yancin zirga-zirgar ababen hawa ga dukkan ƙasashe, in ji sanarwar. Jiya Lahadi shugaban ƙasar Brazil Luis Inacio Lula da Silva ya soke bulaguran da zai kai ƙasar Rasha domin halartar taron BRICS. Biyo bayan shawarwarin likitocin da aka bashi na kaucewa yin doguwar tafiya na wani ɗan lokaci bayan wani hatsarin da ya a gidansa da ya ji rauni a kansa. A cikin wata sanarwa, ofishin shugaban ƙasar ya ce Lula mai shekaru 78 yanzu ya halarci taron BRICS ta hanyar hoton bidiyo. Da farko an shirya zai tashi da karfe 5 na yamma a jiya Lahadi. A cewar wani rahoton likita da asibitin Sirio Levens da ke Brasilia ya fitar, Lula ya samu rauni a bayan kansa a ranar Asabar. Rahoton ya ce an shawarci Lula da ya kauce tafiye-tafiye ta jirgin sama mai nisa, amma yana iya gudanar da ayyukansa na yau da kullum.
Gaba kaɗan a cikin shirin Sarfili zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu Najeriya, inda ministan tsaron ƙasar Alhaji Muhammadu Badar Abubakar ya sake yana ta shan alwashin ganin bayan matsalar tsaro a Najeriya, ciki kuwa har da Jaskwata ta yamma da Bauchi wato jihar Plateau. Ya furta haka ne a yayin wata ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki a harkar ta tsaro. Daga Jos a Najeriya ga Zainab Babaji da cikakken rahoto.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ƙara jaddada alƙawarinta na shawo kan matsalolin tsaro da suka yi da baibayi a wasu sassan ƙasar. Ministan Tsaron Najeriya Alhaji Muhammadu Badaru Abubakar a wata ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki da suka hada da sarakuna, shugabannin al'umma da na addinai da kungiyoyin mata da matasa da jami'an gwamnati a shalkwatar rundunar soji ta uku da ke barikin Rukuba a nan Jos, yace matsalolin da jihar Plateau ke fuskanta abu ne da za a iya magancewa.
To duk da sauki ya samu, muna so saukin ya ci gaba da samuwa yanda za a ce kwata-kwata babu matsala ko kankane a Plateau akan harkar tsaro.
Sabobin matakai da za a sa ne na tabbatar da cewa wato wannan zaman lafiya ya dore?
An tattauna sosai kuma kowa ya faɗi bayani cikin aminci da gaskiya da bayyana matsalolin da kuma shawarwari na yanda za a yi maganin matsalolin. Ko matsalolin ba wasu masu damuwa bane, muna ganin tsakanin gwamnatin tarayya da ta jiha da shugabannin local government za mu iya samu bakin zaren kuma a yi maganin wannan matsalolin yanda za a sami zaman lafiya mai dorewa.
Ministan Tsaron Najeriya kenan Alhaji Muhammadu Badaru Abubakar. Masu ruwa da tsaki daga kananan hukumomi biyar ne da suka hada da Barikin Ladi, Bokos, Manguriyom da Wase da ke fama da tashi-tashin hankula su ne suka halarci zaman tattaunawar.
Sunana Honorable Garba Abdullahi Muhammad, ni ne chairman na gangan Allah na jihar Plateau. To abubuwan da aka tattauna gaskiya sun yi ma'ana. Minista da ya zo ministan tsaro ya dauki abin da muhimmancin gaske, kuma na ji dadi an fada masa gaskiya. Mutane da suka yadda suka zo din sun yi imani a zauna lafiya. Misali sarkin Wase ya yi magana da sarkin Kanam cewa kawai sai a turo mutum daga Abuja kawai an bashi lasin ya zo ya yi maini. Sai a kori mutane a garin su, a kore su a gonakin su, kai da gonan kakanni da kaka da kakanni an kore ka an yi maini. Kuma an gama mainin din ba wutar lantarki, ba ruwan sha, ba hanyoyi, ba asibiti, ba makaranta. Ina amfanin wannan cigaba? To aikin gwamnatin tarayya ta yi maganin gurin nan.
Sunana Emmanuel Balamulfu, chairman na karamar hukumar Mungu, da yake shi minista da kanshi na tsaro na kasa ya zo da kanshi. Kema kin ga yanda taron ya kasance, an gani wa juna. Ubangiji ya yarda, ina ganin wannan zai taimaka ba kaɗan ba, za a samu zaman lafiya.
Basarake Uja Anaguta Ponzo Johnson Jauro Magaji yace ba sarakuna matsayin su a dokance zai taimaka.
Muna so kaman mu sarakuna in kike ji maganar da kake nan gurin, mu ma ya kamata ƙara mana ƙarfi so da mu ma mu samu yanci mu ce kai daga ina kazo, me kazo yi, suwa suwa kazo kaga musu kafin kazo wannan garin, wannan kauyen, wannan garin. Ya kamata mu samu ƙarfi mu ce kai kai laifi, dogare ku kama shi a kai shi kuku. Saboda ya ji ya sata a gonan wani ko kuma ya ji ya kama sharon wani.
Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin tsaro Brigadier General Gaji Shifi mai ritaya yace sai mutane sun fahimci junansu kafin samun zaman lafiya.
Mun gane cewa mutane ba su gane juna ba ne. Akwai abin da ke faruwa, za a ga wannan ya ɗauka haka aka yi, wannan kuma ya ɗauka haka aka yi, sai ga ba gane juna ba. Na biyu kuma muna so cewa kan mutane su ɗauka cewa lallai sai abin da suke so shi za a yi musu kafin a samu zaman lafiya. Dole wannan ya ɗan ba da waje kaɗan, wannan ma ya ba da waje kaɗan, ka ga in an yi haka to za a samu zaman lafiya.
A cikin shekaru fiye da 20 da aka samu rashin fahimta tsakanin wasu al'ummomin jihar Plateau dai an tafka asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
An gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jiya Lahadi, hambararren mataimakin shugaban kasar Kenya Rigathi Gachagua ya caccaki ubangidansa William Ruto a matsayin mugu mara tausayi, yana mai gargaɗin cewa rayuwarsa na iya shiga cikin hatsari. Majalisar dattijai ta tsige ga cawa bisa tuhumatuhumar biyar cikin 11 da ake masa ranar Alhamis. Amma umarnin kotu ya dakatar da shirin mai gurbin sa. Nayi mamakin yadda mugun mutumin nan da na taimaka ya zama shugaban kasa, nayi imani da shi wanda aka tsananta masa a lokacin da na goyi bayan sa zai iya min mugun nufi kamar yadda ya shaida mani ma labarai. Mutumin mai shekaru 59 da haihuwa ya ce an janye tsaron sa tare da tura ma'aikatan sa baki ɗaya hutun dole. Yakin neman zaben shugaban kasar Amurka na zagaye na ƙarshe kafin ranar zabe a hukumance ranar 5 ga watan Nuwamba, inda mataimakin shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Republican tsohon shugaban Amurka Donald Trump suka fi mayar da hankali ne kawai kan jihohi 7 masu muhimmanci waɗanda watakila su ne za su tantance sakamakon. Fiye da mutane miliyan 14 sun riga sun kada ƙuri'a su da wuri a cewar ɗakin binciken zaɓe na jihar Florida, kuma da yawa za su yi hakan a cikin kwanaki masu zuwa, yayin da kusan dukkanin jihohin ƙasar 50 suka buɗe rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'a da wuri da kuma karɓar ƙuri'u ta hanyar aika wasiƙu. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna fafatawa na daga cikin mafi kusanci a cikin shekaru da dama, inda Harris take ra'ayin jayi. Da ƙarshe mahaukacin guguwa da aka yi wa lakabi da suna Oscar ta afka gabashin kasar Cuba, tsibirin da ke fama da katsayar wutar lantarki, bayan da ta afka kudu maso gabashin Bahamas. Cibiyar da ke kula da guguwa ta Amurka da ke Miami ta ce guguwa ta isa lardin Guantanamo na kasar Cuba da ke kusa da birnin Baraco da yammacin Lahadi. Tana ɗauke da iska mai tafiyar mile 80 cikin sa'a. Masu hasashen sun ce ana sa ran samun ruwan sama mai inci 5 zuwa 10 a gabashin Cuba har zuwa ranar Talata, inda wasu kebban wurare za su kai inci 15. Mahaukacin guguwar Oscar ta isa tsibirin Great Inagua a cikin Bahamas a safiyar Lahadi. Ana sa ran za ta haifar da wasu ƙarin munanan guguwa masu hadari da za su iya haifar da gagarumar ambaliya a bakin teku da sauran yankunan kudu maso gabashin Bahamas.
Sarki da hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger, inda wakilinmu da ke can Haruna Mamman Bako ya shaida mana yadda ake fuskantar yawan ɗauke wutar lantarki a baya-bayan nan a jihohin ƙasar ta Niger. Sanadiyar lalacewar waɗansu na'urori a jihar Kebbi Najeriya, inda daga can ne ake aikawa ƙasar ta Niger da wutar lantarki, inda 'yan ƙasar ta Niger suka ce da alama mahukuntan ƙasar ta su ba su ɗauki darasi ba tun katse musu wutar lantarkin da Najeriya ta yi na tsawon watanni 8 yayin juyin mulkin da aka yi a ƙasar a shekarar 2023. Kada in ja ku da nisa ga Haruna da ƙarin bayani.
A baya-bayan nan ana fuskantar yawan doke wutar lantarki a dokacin jihohin jamhuriyar Nijar da ke samun asalinsa daga lalacewar waɗansu na'urorin jigilar wutar da ke jihar Kebbi tarayyar Najeriya, kamar yadda kamfanonin watsa wutar lantarkin ƙasar Nijelek ya sanar. Sai dai da dama daga cikin 'yan ƙasar na jamhuriyar Nijar ne ke ganin cewa ƙasar ba ta ɗauki darasin yankan wutar da tarayyar Najeriya ta yi mata ba na tsawon watanni 8 biyu bayan juyin mulkin shekara 2023, kamar yadda Asuman Kahinta da Nasiru Pepa ke cewa.
To ita kadai wannan ma matsala ta wutar lantarki, in suka mana maganin ta to sai mu ce alhamdulillahi. To kuma matsawar da kuma mu samu haka nan, to gaskiya mu za mu ga sai mu ce ma ba a ma yi komi ba.
Wayannan su jana masu albarka, Allah ya ba su ikon kullu yarjejiniya na mu samu ta tamu ta kanmu.
Tun lokacin gwamnatocin da suka gabaci na sojan kasar a yanzu sun ayyana kokarin su na shawo wutar lantarki mai aiki da man diesel daga matatar man kasar Suraz da zai raya jihohin Zandar, Maradi da Matawa, Hasalima da Girka, wata tashar watsa wutar lantarki da hasken rana a garin Malbaza. Sai dai har yanzu ana iya cewa da sauran zo muka ba, ko da yake kamfanin gidan wutar lantarki Nijelek na nasa kokarin samar wa kasar wutar lantarki, inji Alhaji Jafaru Dubai.
Ma'aikatar wuta ta Nijar gaba da suna kokari hankali gaskiya saboda duk yanda za a yi sai sun samu sun dan rarraba mu mutane wuta duk da matsalolin da an kai ta samu to alhamdulillah kuma yanzu ka duba ai ka ga zandar da ita da maradi ina ganin har da wani bangare na jihar ta suna amfani da wuta ce wanda an kai kokari an ka hada ta cikin kasa
shin menene yake kawo tafiyar hanwaniya a kasar game da samun wadatacciyar wutar lantarki wannan ita ce tambayar da na yi wa Asemi Chiroma na kungiyar Rotab ne saka idanu harkokin makamashin wutar lantarki da mama Adanan kasar wanda yace
gwamnati ba ta sa kudade a wajen tanadar da makamashin sai dai wajen kamfani can ko kuma Nigeria ta tanadar da shi ta saida mu kuma kamfanin mu na Nigeria ya saida ma yan kasa
game da kokarin da gwamnatin kasar ke yi domin warwarewa yan kasar matsalar wutar lantarki gwamnan jihar Tawa Kanal Umaru Tawaye tare da ministan makamashin kasar sun kai ziyara a wurin da wani kamfanin kasar Britania Sabana Energy da waɗansu ƴan kasar ta Niger ke kokarin girka turkan watsa wutar lantarki mai aiki da bugawar iska tsakanin Madawa da Malbaza a cikin jihar Tawa abinda ya sa gwamnan jihar Tawa bayyana kokarin gwamnati a wannan fannin talakari da wahalar da suka sha a can baya
mun sha wahalar iska har kan lantarki okay nan bisa kawai wannan da muka ce alhamdulillah ayi kokari wannan project ya samu ayi shi saboda in an kai shi lalle ne ya zaba cikin matsala harkar lantarki wanda ke yake da iska nan wannan jaha ne an ka zaba kenan ni akan gwamnati jaha dole ne lalle na jira din haka ta cikin jaha ta ce
a cewar Abbas Bawa mai sharhi akan harkokin da suka shafi makamashi samun incin kai a fannin wutar lantarki zai taimaka domin samarwa matasa ayyukan yi da yaki da talauci a cikin kasar
Allah ya ba mu makamashi na nukiliya wanda muke iya sarrafa a yi wuta ya ba mu gawayi ga ruwa kuma Allah ya ba mu wanda ana iya sarrafa su kuma a yi wuta da su duk lokacin da mun ka samu an ka kare da matsalar wuta to insha Allah mu za ku ga kamfanuka sun zo daga ko ina sun kawa kuma akwai kamfanuka cikin kasa shi zai kawo aiki samari za su samu ayyuka waɗanda ke zaman banza su ma za su samu ayyuka da dada arziki kasa kuma yana ta ci gaba sannan kuma za a samu ayyaki da talauci
wutar lantarki na dai kasancewa daya daga cikin abin more rayuwa da kone dan kasa kan yi kokowa ko kuma gogoriyon samu domin samun sa don lilwanta rayuwar sa Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
an gaida Haruna Mamman Bako masu aro ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamin toci 16:25 da kuma 31 yanzu kuma lokaci ne da zamu je ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam a yau zamu daura kan zargin da al'umma garin Garba Shege na jihar Taraba ke yi wa sarkin su na yanka mai daraja na uku da baba ke rakan filaye da gonaki har ma da cin zarafin su ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel al'umma garin Garba Shege da ke jihar Taraba a Najeriya sun tunkari wannan shiri da korafin cewa sarkin garin su mai daraja ta uku Alhaji Mai Gandukuwu ya kwace wa talakawansa filaye da gonaki a kalla 35 ta hanyar zalunci baya ga zargin mulkin kama karya ga talakawansa har ma da cin zarafin tsofaffi idan kuma wani ya tanka ya fuskanci barazana ga rayuwarsa kamar yadda za a ji daga bakin wannan bawan Allah da muka sake sunansa
badagalan da sarki yake sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don dukkan manin mu da tunanin mu ya wuce wuri in kace ya taba ka ko ya taba dan uwan ka zaka yi magana ma karshen ta sai ma barazana da makami ko kuma yace zai kashe ka da tsafi gashi yanzu yankin Garba Shege da garin su nan ma ya taba su Arama Malam Dalladi da Suman Dairu garin su gefen Yala Abuja kuma ya taba mutane da yawa
akwai yankin Garba Shege ne
duka a yankin Garba Shege ne yakin kai gama akwai su salo da sauran su wanda ya kafi gonakin su ya sayar
oh sayarwa ma yayi a wannan jefi
wannan duka sayarwa yayi sakamakon yace guraren kakannin su ne don magana wani bako ya zo shi in an aifi kakanka a wurin ma in kai ba jirin bane kai bako ne kawai
jirin wani yare ne jirin su yaren yankin kenan
eh jirin yaren shi kenan kuma kalilan ne a cikin al'umman kai gama su ne kadan diga ciki ma amma su ne yake mana kaka gida duk komi na Hausa Fulani da sauran wannan kabilu yana kwacewa in kai ba jirin ba.
Me gaskiya al'amari da aka ce sai ya kori Hausa Fulani a yankin Garbace dai?
Eh lalle wannan ya fada da babban murya, ba wai a waje ba ma, har cikin masallacin ya ziyarci masallaci don ba wai ibada yake ba. Tunda mutum da yace yayi ridda shi ya koma al'adan kakanninsa tsafi, to wannan lalle yana barazana haka. Muna jin labari da kuma abubuwan da muka gani da idonmu, don akwai wani babanmu kakanmu wanda ya barazanan zai dake shi ma, kuma mai anguwa ne da yake a gargashin sa.
To yanzu wannan al'amari da irin cabe a wannan nan yanki, wani kira kake da shi ga gwamnati duba da cewa ga dai halin da yanzu kuke ciki kuma ga halin da kuke shirin shiga gaba?
Gaskiya ina kira da babban murya ga gwamnatinmu na jihar Taraba, don mutum ne mai kima kuma mai bin kadun al'umma. Muna son ya duba lamarin nan ya kwace mana hakinmu.
To Allah ya kyauta. Idan wata kila mai sauraro zai iya tunawa, a makon da ya gabata dan Juma Yusuf Garba Shedi ya ba mu labarin yadda wannan sarki kwace mahaifinsa wata tafkeke ruguna. Lamarin da yasa sai da suka dangana da kotun shari'a.
To wanda suka zo suka yayyanka nan ne kotu, muka ga mu kotu, muka gudu muka je wajen kotu, muka ga mu kotu zo ta tura court order ta ce kowa kada ya taba. To nan ne ciyaman ya kira mu ya neme mu ya ce don Allah mu zo mu janye wannan maganan a kotu, a zo a yi sulhu.
Kun janye?
Ba mu janye ba. Ciyaman da ya kira mu ne ce ciyaman yayi a dunda aka fara shiyamomi babu irin ka, domin ba wanda ya nema a zo a yi sulhu sai kai. Tunda ka nema a yi sulhu, mu ba za mu yi sulhu ba, domin musulmi an san shi da sulhu. Ko ba haka bane?
Kun je sulhu?
Mun zo mun yi zama daya, mun yi zama na biyu, mun yi zama na biyu. To akan zamu daidaitan ne, to nan sarki ya tura a kira mahaifina, da ya tura a kira mahaifina, mahaifina sai ya ce ba zan je fadan sa ba. Ya ce shi ba zan je fadan sa ba. Me ne dalili yake ga madogarin shi? Dogari ba zan je fada ba, ka gaya mai martaba duk inda yake so ya aike ni a mazaunin sa na sarki zan je, idan sulhu ne zan je. Amma ni a yanzu ba zan je fadan sa ba, ya sake min walakanci irin abun da ya min guda biyu. Nan kuma dogari bai gudu da sauri ya je ga ma sarki. Sarki ya ce ka je ka gaya masa, ba zan musguna masa ba, don Allah ya zo. Ya sake dawo shi don Allah sarki ya ce kaje kar ya hada ni da Allah ya je shutar da ni. Ko mallan sai kan na rabiu sai shi gaban mu ce sai rabin ya goye shi a mashin, suna zuwa bakin barandan sa bai tsaya ba ya bari ba, daga nan ya fara narka masa shar ba abun da ya rige masa na arziki.
Shi ma ya
ce shi sarki
ya ta zagi ma
ya ta zagi ma ifin mu ya tashi zai dake shi, ba nan ne da ya tashi zai dake shi, nan ne ya fadi
shi sarkin ya
fadi. Ko ba ka nan ne ma ifin mu kawai sai ya tashi ya kama hanya, domin tafiyan ma ba lafiya bai karisa san sa ba, ka san yanayin shekaru. Sarki yana cewa ya tsaya bai juya ma ya kalle shi ba, bai shi masa kala ba. A lokacin sai ya kira ni ya ce to sarki fa yana so ya kashe shi.
Masu sauraro, hatta tsohon dan majalisar wakilai na yankin Garba Shedi wanda hakimi ne mai rawanin garkuwar masarautar ya tabbatar da zargin, tare da cewa shi ba zai goyi bayan zalunci ba.
A ba zan ce don ni ne garkuwansa zo in goyi bayan zalunci ba, ni ban yadda da zalunci ba, kuma ban yadda ai zalunci ba. Saboda haka waɗannan abubuwa wa'anda aka lissafa duka shi sarki mai gandima na kuku yana yin su, ɓace filaye, cin zarafin mutane, walakanta tsoffi yana yi. Wannan hatsari ne kwarai da gaske, musamman ma mutum dan dangi ne kace zaka taba shi. Gaskiya tashin hankali ne ba kyau. To a matsayina na garkuwan Garbace ne na dan majalisan masarautar sa, gaskiya yana aikatawa, don ni ma gashi yana so ya kwace min fili. Yace a wajen suke tsafin su shekara 200 da suka wuce. A nan kira da zan yi shine wa'ada hukuman da ya kamata su tsawata masa domin a samu zaman lafiya, domin idan ya ci gaba da wannan abubuwa to a gaskiya mutane fa za su ja layi. Bare ma ya furta yace ya kulla da Hausa Fulani a nan garin Garbace ne, kuma yawan mutane da suke wannan gari na kai gama a Garbace ne dukkan su yawancin su Hausa Fulani ne. Amma ka furta shi sarki mai gandi ya furta yace ya kulla da su, to kaga a nan a gaskiya in ba dai an yi masa magana ba ya dawo kan taitayinsa to abu za ta lalace. Mu kuma muna son zaman lafiya ne. Irin da nake yi shine jama'a su zauna lafiya, duk abin da yayi ka a saurare shi, mu zaman lafiya muke so a zauna lafiya, kuma hukumomin da ya kamata a sanar da su ana sanar da su, masu filaye kuma za su je kotu su domin a karbi hakkin su. To saboda haka jama'a su yi hakuri a Garbace ne. Shi wannan tsoho da aka masa walakanci iyalansa da yayansa, Allah ya ba su hakuri, Allah ya hoci zuciyar su yi hakuri, insha Allah za a dauki hukuncin da ya dace bisa hanyar da ya dace.
Allah ya kyauta. Jin waɗannan ƙorafe-ƙorafe, wakilinmu na jihar Taraba ya kira mai martaba sarkin Garba Shedi, Alhaji Mai Gandu Kugu, wanda ya musanta zarge-zargen ta hanyar amfani da wasu kalmomi da ba za mu iya sakawa a rediyo ba. amma ga abin da zamu iya ciro muku cikin hirar.
Zamu yi musu kwashe na to SS, to abin da suke SS suna gabe ne. Gwamna yana yabe ne yadda yana tafiya da abin nan. Wani wuri ma yake yana karya wai sai mulki a yaushe mutumin da zai zo mun fara abin mu 17 su ba san muna da gazan muna boye ya ba mai don irin wancan wawaye ne sai irin wannan za ka zo ka ci fitin da za a yi da HS za a mero a gwamna reply kai za ka tuba abin da wuri suna da fili za ka ci yai in na taba karban filin wani ma ɗayan ya ci ya dauki filin bank wanda mu muka ba bank ya ci ya ci ya saya mu mun ce bar wuri ne ya ce ya rubuta ka ciki wai na kwace kayan ta dan kwace bank na wani na mutanen gari ne mu ne muka ba amma na mutanen gari tun da ya garba shi da yaro shi ba yi makaranta ba na ce shi na ce ya san na girbi maman shi ko yaushe aka yi baban shi ya aure shi kudi ya kare sai hauka dukan su ba su da komai yanzu don ko fada ne ba su yi asirin sarakuna daidai ba suna hawansu kudi ya kare ejo sai kariya gidan radio su je SS mana ba kotu ne to ai kai radio kan ba su suna yada labaru kawai ba ni ko ba ni da mun na fi so mai irin wannan a yada duniya ma duka na ji daji ba wani wadan su ma ba san ni sarki bane mama baturin da ina zuwa wurin baturin sun zo suna koyan yare mu wanda su suka yi rubutu suka abin nan tun native ne ne kaso ku zo kwanan nan ba ku kai 66 years ba ka zo ka ce wai me duka za mu yi fati naka za ka ci fai na kowa ma in ni na yi magana da kai ni ka dai ma kamar na yi rafi nan kana ji na ko
ina ji ka zama ba
zai fati naka ya zama ciwon sai za ka je ka mai da amsa ban san tare da ka zo garbace ne ba ma
ba mu taba sai da fili ba muna ba su wuri suna ferowa ma ba mu samu ba wanda za su faɗa wancan yin shugaba babu ma kuma mu muna fama mutum da kansu sun zo da rina daga 1950 ko 66 ne suka zo nan duk da ne rika su zo nan 1937 ma bai taba kora mu ba mu ka bi gona wani ba dan taba yin wani abin ba mun yi sa ba su zo nan ba muna da gwamna yi muna da sapulan da yake ba mu akan batun lan ko yi da yake mu yi a misali da lan kan mu sai wa fodo na da ne wancan kalmar suke Allah ya sha bai yafe musu ba in gari ka kana ne wannan shi ne yasa wanda su ma kudin su ya kare kuma mutanen gari ba suna mikin ba sake mikin a kai irin su ba mun ba su fili ba ma da ma Allah bizin sa la noma lalla illa bu amma yanzu mutane Allah shi ne musu su zo wani daga ne bawa yayin da nan da shi abin da yake saka gari na yake Lagos ya da yana so kwaka gari na
masu raro shirin ciki da gaskiya zai tuba gwamnatin jihar Taraba domin jin ko tana sani da wannan badakara da ke faruwa ɗaya daga cikin yankuninta. Abin da ya sa ake nan akan wannan batu sai dai idan wani sabon abu ya fito za mu sake dawowa domin kawo muku. Yanzu Amara Dilla Dusa Lissu Garba da yake muka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa mun kasance lafiya.
To sai a biyo Sarfilin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu kafin mu karkare ga takaitaccen labarai.
Kafofin yaɗa labaran ƙasar Lebanon sun rawaito cewa Isra'ila ta kai wani hari ranar Lahadi kan rassan wani banki mai alaƙa da ƙungiyar Hezbollah ciki har da kusa da tashar jirgin sama ɗaya tilo a ƙasar. Bayan da sojojin Isra'ila suka riga in cewa za su kai hari kan rassan bankin Al-Qad Al-Hassan. Hare-haren da yana nuni da faɗaɗa yakin da Isra'ila ke yi akan ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran bayan shafe shekara guda ana musayar kan iyakokin da ya ɓarke a ƙarshen watan Satumba zuwa wani ƙazamin yaƙi. Wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka da Canada.
so masu sauraro baki daya tira zamu dakata a nan a cikin wannan shirin na yanzu sai kuma a kasance da mu an jima da hantsi da Allah ya kai mu wato da misalin karfe 8 na safe kenan agogon Najeriya ne jar samar da Chad wanda zai yi daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana domin jin maimaitun wannan shirin baki daya kuma madadin sarfi Lahashin din da yake ya gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya ba da umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Chad Hawa Sharif ki muku fata alheri sai an jima ku. Thank you.